gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC akan mita 25.31 da kuma 41. Ana kuma ya kama mu a birnin Yamai a gidajen radio masu zaman kansu Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a. Kana kuma za ya kama mu akan VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kuma sai a kasar Ghana kuma za a iya kama mu a gidan rediyon nan na radio na Alpha Radio. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com.
To masu gabatarwa Sarfil Hashim Gumel ne
tare da ni kuma Yusuf Aliyu Harande.
To a duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi. A yau ma ranar 5 ga watan Maris na shekara ta 2019 shirin namu zai magana ne akan irin rawar da kuɗi ko soyayya ke takawa tsakanin malamai da ɗalibai a makarantun gaba da sakandare a yankunan ku.
To ai ka san dama da dama akwai raɗi-raɗi ko kuma akwai zarge-zarge da ɗalibai kan yi na cewar ana karɓan abun goro a hannunsu ko kuma akwai soyayya da ke kai komo a tsakanin ɗaliban da malaman wanda ake ganin cewar ma hakan yakan haifar da koma baya ga shi fannin ilimi.
Ƙwarai da gaske. To yanzu dai za mu fara jin amsoshin tambayar da muka yi a shafin Facebook inda muka yi tambayar cewa wace irin rawa kuɗi ko soyayya ke takawa tsakanin malamai da ɗalibai a makarantun gaba da sakandare. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To shi wannan mai wasika ta farko Malam Sarafili cewa yayi a salam yau da gobe. Babu shakka soyayya tana matukar tasiri a tsakanin malamai da ɗalibai, domin idan ɗalibi ko ɗaliba tana soyayya da malami to zaka ga cewa zata ci jarabawarta, in ji shi Malam Hassan Dogon Faci ba tsari.
To fa to shi kuma Ado Salati Goma ga Annabi Rajo cewa hakika kuɗi da soyayya na ƙara takarwa tsakanin malamai da ɗalibai a makarantun gaba da sakandare a yanki na karamar hukumar Rajau, domin duk ilimin dan talaka ba zai ci jarabawa ba. Wato sai da kuɗi ke
sai da kuɗi yake da shi. Allah ya kyauta. To shi kuma Bilyamin Ma'azu ɗan mama cewa yi fatan alheri gare ku malaman yau da gobe na sashen Hausa na muryar Amurka. E tabbas soyayya da kuɗi suna taka rawa. Rawar ma har ana iya kiranta rawar gaban hantsi a makarantun gaba da sakandare, duk da cewar ba a taru duk aka zama ɗaya ba. Ma'ana wasu malaman ba ɗaya suke da saura ba, haka kuma wasu ɗaliban su ma ba haka suke ba a gaskiya, domin akwai adalci a tsakaninsu a wannan fage. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo mana sauki a wannan matsala da ke kai komo a cikin al'ummarmu. Amin.
To amin. Shi kuma sabon gaba ya fito ne daga Ibrahim Salisu ɗan Kaduna, yace yi hakika yau da gobe gaskiyar magana a makarantun gaba secondary wato jami'a kuɗi suna taka muhimmiyar rawa ta wajen ka wato kada wanda bai bada kuɗi ba, sannan shi kuma wanda ya bada kuɗi zai ci jarabawar shi. So wanda ya bayar ba za a kayar da shi, wanda kuma ya bayar
shi kuma zai wuce
haka sai garanti
ke da shi. To shi kuma Umar Adamu Katagum cewa yi amfani da kuɗi ko soyayya wajen kai ɗalibi wani mataki a sha'anin ilimi ko kaɗan bai dace ba. Wannan san bai dace ba, cin hanci ne kawai za a kira shi tsagwaro. Kaga shi na shi fahimtar kenan.
Eh to haka ne, tunda dai babu hanyar ka'ida da kuma aka faɗa aka ce ayi ba kwarai ko da shi da matsuri da yawa. To shi kuma Yusuf Muhammad Ginan Dare cewa a gaskiya suna taka rawa wajen magudin jarabawa a makarantun gaba da sakandare, kuma abin da ke janyo haka shine kwaɗayi na malamai da san banza na ɗalibai. Wato kowa da laifi.
Eh kowa watan in an ce
kwaɗayi ga malamai san banza ga ɗalibai. Wato ba za zo na ai karatu ba a yanda ya kamata
haka
ji jarabawa ba. To Allah ya kyauta.
To amin su ma'am. To kaga shi kuma Shehu Adamu Rijau cewa yayi hakika kuɗi da soyayya suna tasiri sosai a tsakanin malamai da ɗalibai a makarantun gaba da sakandare. Duk kuma waɗanda yayi karatu a irin waɗannan makarantun ya san da haka, domin su kan su kan mayar da suka mayar da AAA ko kuma AAA wato yana nufin kenan idan ma malamin ya zo ko kila a ce ɗalibin bai ba da abun gora ba sai malamin ya ce a to ai shikenan
haka
to ka gane sai ya ce hakika ni ga nauni ba jiyo ba dan haka ta faru da shi
wato wannan shine sheda gani da ido
eh lalle tunda shi ka ji ma a shewa ya faru da shi ne
ya ga to Allah kyauta
to Allah mai
to ga bako daga Bashir Kansila mai tukunya darin daji jihar Kebbi ya fara da sallama yace gaskiya ni kam ayo ban da abin da zan ce a wannan tattaunawa da kuke yi a wannan filin yau da gobe ban iya muku fatan alkhairi ku tashi lafiya wato to
shi watan ya ce yau bai da wani abin cewa kenan
to mun gode kwarai da gaskiya
to sai Muhammadu Bako Jatkori da Magaram yace eh tabbas kudi da soyayya suna taka rawa sosai a makarantun gaba da sakandare wajen karbar da daya koko wajen karban abin goro tsakanin dalibi da malami dan samu wucewa matakin gaba ta koyaya su saboda haka ya kamata malamai su ji tsoron Allah wato shi nashi yana ganin cewar malamai fa su ji tsoron Allah kada a ce wai sai kun karba abun goro sannan ku ainihin ba dalibi ko daliba da
mata malaman su ji tsoron Allah mana
eh kwarai da gaske
abinda ake ba wai abu bane na kirki ba
eh kwarai da gaske
haka to ga sakon mu na gaba ya zo daga Muttaka MTK Shawu Takai ya wala sana ta kai daga jihar Kano suka ce tabbas suna da matakar tasiri da akari da yadda alibai da yawa soyayya ko kudi na taimaka wajen rugujewar hakokin karatu musamman idan dalibi bai mayar da hankali akan abin da ya kawo shi makaranta ba ta hanyar rabuwa da abubuwa guda biyu soyayyar da kuma kudi
to kaji shi kuma ai kaji nashi kenan to ga kuma wani barkaji nashi na Liliya Makuku Sani Makuku yace salam yau da gobe hakika kudi na taka rawa ga soyayya tsakanin dalibai da malamai hasali ma yanzu mata idan baka da kudi ko kallo baka ishe su ba domin yanzu kashi 90 na soyayya ta ta'allaka ne akan kudi kashi 10 ne kawai yake akan gaskiya
to sai sakon Suleiman S. Fulani Hura Girki
wata wani gari ne a nan jihar Zamfara ake Hura Girki
ikon Allah to yace ikon Allah kenan gaskiya kudi da soyayya suke kan gaba wajen malamai duba da su ake amfani a taushewa wasu haƙin su ma'ana ana hana mu wato ana a Hausan tashi zadan sarkake anan ma'ana ana hana mu a matsayin su baya wanda ya to wanda ya musu yana da magana dai kamar yanda muke na kowa ne
to haka dai to kaga shi kuma Alhaji Hassan mai waya kan giwa cewa yau da gobe ai abin da ke faruwa tsakanin dalibai da malamai a makarantun da ke gaba da sakandare abin kam sai dai a ce Allah ya kyauta ko kuma sai a ce lalle sai dai a ce Allah ya kyauta dan wai an cuci na ƙauye amma kam abun babu dadin ji ko kadan sai dai kuma duk abin da ake yi ya kamata duka bangarorin biyu kowa ya ji tsoron Allah watan yana nufin da malaman
da
su kansu
alfan haka to akwai sako daga Suleiman Adamu Tandare Fataskum yace ya dogobe ikon Allah hakika kudi da soyayya suna matukar taka rawa a makarantun gaba da sakandare domin ni ga naune ba jiyau ba malami da ɗaliba suna soyayya wanda har ta kai ga aure tsakanin su a tashi lafiya to kaga mutane da yawa sun wato sun ga wannan abun yana faruwa idan su
kwarai kwarai to kaga shi ma Umaru Lawal dan Fulani cewa ina kira ga malaman makarantun gaba da sakandare da su ji tsoron Allah haka su ma ɗalibai su ji tsoron Allah duk yarinyar da suka lalata ko kuma suka lalata mu wani yaro rayuwar shi to su san da cewar fa a gobe kiyama sai sun je sun bada ainihin ba'asin abinda suka yi na da lalata ce in kuma wani abu da wa'innan ɗaliban
wannan haka yake to akwai sako daga Muhammad Sabi Isa Bangida yace ya dogoba gaskiya kudi na matukar taka rawa gani dalili ku shine idan baka ci jarabawa ba kuma baka da hanyar samu to sai ka saki kudi take zaka ci jarabawa ka
to kaga wannan nashi fahimtar kenan to barka ji fahimtar shi kuma buba mai goro gashuwa cewa yau da gobe komai na rayuwar nan ya canza yanzu makaranta sai da kuɗi musamman makarantar gaba da sakandare dole ne sai dalibi yana da kuɗi ko kuma daliba sai tana da kyau wajen da zata wajen dan ta iya waɗannan makarantun har ma yake iya cewa wai ai yanzu idan aka zo wajen da ake ainihin malamai ke umfani da damar su shine yace wajen yin littattafai da wannan ita wannan takarda da akan yi ake kira handout da turanci to wai ta nan su ma malamai suke ainihin azzaba musu su karba kudin su ko ta
malamai ana biyan su aiko akwai albashi da yake biyan su ko ta makaranta
to haka dai kware to amma shi handout din nan ai ka san ba doka bace
eh ba doka
amma dai in ma koma menene yanzu ai tunda akan layi muna tare da likita likitoci guda biyu za su yi mana karin bayani
shi ke da wannan gaskiya ne to
muna da wasika gaba ko
to akwai wasika gaba da ta fito daga Muhammad Sabi Saban Gida wato mun karanta wannan ko
to mun karanta
to haka ne to akwai barmaje mu kan sakon Kinun Sani misali yace salama su gabatar da shirin yau da gobe kuna yi muna jin dadi gaskiya kudi ya fita ka rawa sosai domin soyayya ma sai da kudi ake yi ku tashi lafiya
to a wasika mu ta karshe ayo ta fito ne daga gurin Abubakar Kawu Girgir sai yake cewa babu shakka kudi da soyayya suna taka rawar gani a tsakanin malamai da dalibai musamman ma dai malami da dalibin makarantar gaba da sakandare amma kuma rawar yace rawar rawar da take ta kudi ke takawa mummunan rawa ce wanda yake ganin cewar za ta haddasa fitina ba kadai wai ga daliban ba har ma ga al'umma baki daya to kaga dai abin da yake ba a cewa komi
to wani haka yake
to yanzu akan layi kai tsaye muna tare da Dr. Nasur Damuwa wanda yake malami ne a Jami'ar Usman Dan Fodio dake Sokoto wanda kuma yazo nan kasar Amurka nan jihar Florida yana yayi karatu a gurin kuma ya kammala karatun shi na digirin digirgir kuma kaga dai babban malami
ne ya zama likita kenan
sannan kware da gaske sannan akan layi shi ma duk da haka muna tare da Dr. Usman Isyaku wanda yake shi ma malami ne a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria to kaga dai yanzu sai mu tura musu mu ji me zasu ce ga dai ra'ayoyin mutane sai mu ji me zasu ce
to idan lokaci ba mu dama ko muna son mu bude layi domin mutane kira su ma mu ji
idan suna
da baya ko wani abu da suke tare da shi
eh gaskiya ne
to mu fara magana Dr. Nasiru kana tare
yawa
hello Dr. Nasiru
wa alaikum salam
yawa sadai na gajiya
ba gajiya wallahi Allah mu ya aiki
to alhamdulillah
to Dr. Kaji maudu'in mu na yau ko Dr. Nasiru Damuwa
na'am
to kaji kuma mutane korafe-korafen da dalibai ko mu ce to dalibai suka aika mu nan me zaka ce dangane da abubuwan nan da suke ta kokawa akai
to akwai wannan matsalolin gaskiya na neman kuɗi ko amfani da kuɗi ko kuma hulɗa tsakanin mata da maza domin samun cin jarabawa ko wani abu da ke faruwa a su makaranta ne amma dai a kodan na baro dai a yanzu nan karatu nan dan fudu abin da sauƙi gaskiya nan dan fudu university ina ganin so guda na ji wani wata matsala ta dan tun kawo irin wannan ba zan faɗi suna ba ko kuma in faɗi misalta ya kasance na tura samun da abin ya faru shi amma dai lalle an taɓa wannan amma daga baya aka zo aka walwale matsalar ina ganin aka daidaita dai sannan maganan kuɗi nan dan fudin wasu musamman nan wannan faculty da kuke gaskiya ba a abin nan ko handouts ba a bari malamai su ban sani ba ko abin ya canza bayan labo yanzu kusan shekara bakwai kenan amma ba a bari a yi handout amma kuma kana jin wasu suna ba da suna koki suna kuka a wasu abin nan a wasu makarantun ne ko kuma wasu departments amma mun nan wurin mu gaskiya abin da sauki sosai
to Dr. Usman kana kan layi kai mako Dr. Usman Isyaku
na
to Dr. Kaji a maudu'in mu kaji kuma abubuwan da mutane suka korafe-korafen su me zaka ce dangane da wannan matsala da ake ganin cewar ta yi katutu a cikin jami'o'in Najeriya musamman
wannan matsala jama'a assalamu alaikum wannan matsala dai da ake tattauna akan ta maudu'i ne sosai wanda ya kamata a duba a gani yadda za a magance shi ko da yake ba kamar da daktari magana wasu jami'o'i da sauki akan waɗansu especially musamman ma mu na arewaci mu ci ta samu irin wannan matsalolin na da su samu yawanci a kudanci da misali so ina ganin in har muna so mu tattauna matsalolin ya kamata mu fahimci menene yake kawo wannan matsalolin saboda idan ba ka fahimci menene yake kawo matsala ba ba za ka iya magance ta ba so a gurbin dai ina so ni magana kan abubuwa kaɗan misali abu na farko da nake ganin ke jawo matsalar kaɗan kuɗi tsakanin malami da ɗalibi ko kuma malami na miji yana neman ɗalibar shi mace abu na farko inda aka fara baro shiri shi ne tun wurin tantance ɗaliban da za a ɗauka a shigo da su jami'a yawanci yadda ake ɗaukan ɗalibai da ana duba a ga hazaƙar su na ja su biyo inda ba su yi sake jarabawa ba a shigo da su jami'a yanzu kusan ba haka ba ne yanzu iyaye a matsayi ke su tura ƴaƴansu makaranta ko suna da hazaƙa ko ba su da ita suma yaran suna da wannan abin nan da alamu su shiga makaranta to wannan in aka kawo yaro ko yarinya su suka shigo makaranta ba tare da ya kamata a ce sun haura matakan da ya kamata su haura ba yakan jawo irin wannan abin yaro yake na mun cewa a kuɗi ne zai bayar ya ci gaba da cin jarabawa ko kuma su yi amfani da kusan fuskanta ta gyara a yi malamin ta samu da ta ci jarabawa su abu na biyu kuma shi kansu malaman mu da ake ɗauka a jami'a yawanci hazaƙa kawai ake dubawa ba a duba da shi wannan mutumin menene ba a malasa da mutane menene tarbiyyar shi ya ɗan mutum kawai ya kawo takarda ke a mutum shi aiki a jami'a yana harka da yara so ya kamata a ce akwai ta hukuma da take tantance mutum kama da ɗauki shi a tura shi inda yara suke karatu banda sanakin shi ya kamata a duba a gani menene a malasa shi abu na uku kuma akwai maganar shiga da yara mata suke yi wani lokacin Hausawa na cewa zuciyin ce ba ku da kashi za ka gani kana zo na yarinya ta zo ta yi wata shiga ta zo ta wuce ta gaban ka idan wani ya haƙuri wani ba zai haƙuri ba ko kana zauna a ofis yarinya ta zo ta tattanta abubuwa a fuskar ta kan ka samu abubuwa ta shigo kana ta jin ra'ayinka in an tashi yana da yafa shi a ce a yi malami ne amma ba a duba an ga cewa yara matan nan suna akwai yadda suke jin ra'ayin malaman ba so sai abu na hudu a gurguje shine babu dokoki da suke hukunta ɗaliban sai yanzu da aka yi doka da suke hukunta malami an yi shi na da magari da amma ba doka da za ta hukunta ɗaliba sai ta biya ra'ayin malami sai abu na ƙarshe shine kulaushi da yanayin tabarbarewar tarbiyya a al'umma
to doctor baka ganin dalilin da yasa ba a yi dokar da take horas da ɗalibi ba kasancewar maybe ko kuma ana iya cewa dalilin da yasa saboda ai malami shike da wuka da nama a hannun shi shi ɗalibi kawai ana jan ragamar shi ne to kaga anan za a ga cewa ai malami shike da ƙarfin ya ainihin yi wani abu wanda bai dace ba tsakanin shi da ɗalibin sa
to misali kamar misali a dokacin hanci da rashawa a yadda mai bada hawa da mai karɓa dukkan su masu laifi ne idan babu mai bayarwa ba za a samu mai karɓa ba so ya kamata a ce idan aka kama malami yana ma'amala da wata ɗaliba ya kamata a ce da ita da shi duka za a hukunta ba wai shi ya hukunta ba shi kadai idan ya kasance wa ɗaliban su ma sun san akwai hukunci idan suka ji ra'ayin malami malamin shi kansa ba za a zo a ji ra'ayin shi ba shi ma ko yana so ya ji ra'ayin shi zai tunanin akwai doka kaga duka hannun guda biyu an tare amma yanzu da ne ake kawai kamar malaman su ne masu yi masu yin abubuwan kuma da yawa ba haka ba
to bar na koma ga Dr. Nasiru ta wace hanya ya kamata a ce an warware wannan matsalar kuma an shawo kan wannan matsalar ta daina faruwa a kasashen musamman na Afirka
to ina ganin babban abu shine dai ko mene ne a rika kuɗin ake shi kamar training hakan ga kuma nan yanzu misali idan ka shigo kana ɗalibi sannan kuma misali kana abin nan aiki nan wannan makaranta da na yi ta University of Florida akwai abin nan da ake muku seminar haka game da yadda mutum zai tafiyar da kanshi tsakanin shi da ɗalibai wasu da kuma malamai saboda guje ma faruwa ire-iren waɗannan abubuwa to training haka da kuma jawo hankalin mutane da nuna musu amfani ko kuma rashin amfanin ire-iren waɗannan kamar misali cewa sai an karɓi da ɗalibi a sannan shi jarwa ko kuma in kamar tsakanin mace da namiji ne a ce sai an yi wata hulɗa da dauki da mace kamin ta samu shiga ko kuma wucewa da sanin da take
haka ne da ka zo kasar kai magana game da nan da ka zo jihar Florida wanda yake nan cikin Amurka kasa ce ta ci gaba to idan ka kwanta da yanda ake a Najeriya da kuma yanda ka gani a nan mu'amala tsakanin malami da ɗalibai menene bambancin yanda ka gani a nan da kuma a gida
to akwai mamun tuna ban ma san yadda don saboda ni kaga har yanzu wanda ya yi supervising ina wanda zan major advisor na har yanzu in zan magana da shi sai
ya baka shawara
ina ce mishi sa shi kuma yayi da ni in daina to abu ne wanda yake na riga na saba shi wato tsakanin a can wurin malami an dauke shi yanda ka san ni zan ce maka wani Allah
karaman Allah
to tsakanin gap ke tsakanin ɗalibi da malami yana da yawa sosai maimakon ya kasance hulɗa a yi mu'amala irin ta a dawo daidai da juna sai dai kai kuma kowa ya ba wani nashi haƙƙi na girmamawa to sai a shi malami lalle babban mutum ne wanda yake ya kai wani matsayi wanda abin ba a ko iya misalta shi
wato su nan suna son ka kira su da sunan su kenan malaman maimakon a gida sai dai ka kira
ka kara ka ce mutum doctor ko professor
ka dan sai kenan
wannan doctor dai ya ishi shi doctor wani doctor kiza ko doctor wani ya isa ba sai ka ce professor wani ko kuma irin dai wani su ko sa ko na abu na abin nan kowa ya dawo gefe daya matsayi daya ayi mu'amala ta girmamawa tsakanin juna kuma gaskiya wannan abu na lura da cewa yana da amfani don amfanin shi babban amfanin shi ne yana da sauƙi ga ɗalibi idan yana da matsala ko wani abu idan wannan hulɗa ta kasance irin haka nan za ka yana sauƙi yana jin daɗin zuwa ce sa malami bai mishi bayani yana da bai gane wani abu da aka yi ba a makaranta
to bari in ƙara wata tambaya nan Dr. Usman ko kuma dukan ku kuna iya ku amsa mu wannan tambaya a ganin cewar za a ga cewa matsalan nan da take cinyewa tsakanin dangantaka tsakanin malamai da ɗalibai akwai magana wanda ta shafi kunya da yarinya ko da malami ya neme ta da lalata in yazo ba ta yadda ba ko kuma ta yadda ba za ta sana jin kunya ta fito ta bayyana cewar malami kaza ya neme ni ko kuwa malami kaza ya neme in bashi kudi me yake hakan kuma yake wace illa hakan zai haifar ga fannin ilimi
to a tunani na kamar misali a jami'o'i ya kamata a ce akwai wata kungiya ko wani committee wanda za a kafa shi wanda yake harka da bayanai na sirri ya zama cewa idan akwai malami wanda wata ɗaliba ta sa shi a gaba ko akwai wata ɗaliba wanda wani malami ya sa ta a gaba kamin abin ya yi nisa shomi-shomin abin ya kan ta kafe wurin wannan kwamiti na sirri ka ba shi bayanin abin da yake faruwa a tare wannan abin tun kamin ya nisa shin aka yi wannan ina tunanin za a rage mutuka saboda haka idan aka kama aka sai a ce maka a to ai ya kamata ka je kwamiti da ta yi kara baka ji ba shi wannan shi ma zai tabbatar da cewa ba zan gani mai tsawon mutum ne shi ne haka ina tunanin zai kawo mafita sosai
to a bari mu nemi bari mu ga su kuma sauran mutane da suke kan layi don mu ji nasu ra'ayoyin mu ji me suke da ko tambaya ce ko kuma wani abu da suke da shi ga ainihin likitocin namu da ke kan layi
to jama'a za a yi kiran lambar wayarmu wadda take 2025 2655 sai a sa alamar tara plus da ɗaya sannan a jero lambobin muna tattaunawa ne akan batun ilimi ya kuke ganin harkar ilimi ke tafiya muna da likitoci guda biyu na ilimi yanzu haka akan layi idan kuna so za ku iya kira domin ku yi tambaya a gare su to Dr. Nasiru Dr. Usman to kuna da jin yanda wannan lamari yake tafiya ban muna jira mutane za su kira waya yanzu mu ji idan mutum ya tambaya ko suna da wani abu da za su kara to kafin mu kai ga amsa kiran mu na farko ta wace hanya ya kamata a warware wannan matsalar hukumomi ko na ce gwamnati ta shiga ta warware wannan matsalar nan domin samun cigaban ilimi a Najeriya
kaman na farko da nace mutum trainer din nan shine na da naji kuma likitan Dr. Usman ne sunan shi ko naji yayi wani magana da likitan da muhimmanci na yin kaman kungiya ta ne an sa bayana a shi to amma ni ina ganin bai kamata a ce bayana a shi ba kamata kaman ya kasance ai committee wanda yake shi rika bincike in mutum ɗalibi ko ɗaliba sun kawo kokensu sai a bincike ta hanyar ba za a bayyana sunan shi ɗalibin ba ko ɗaliban sannan kuma shi malamin kuma kada a yi saurin zargin shi ba tare da an yi bincike ba so irin wannan ƙungiya tana da umarni wanda ke makaranta ke iya wannan hukumar makaranta tana iya wannan ƙungiyar domin maganin irin waɗannan matsaloli.
To idan na fahimce ka likita kana maganar kamar a ce a yi wani kwamiti kenan wanda zai bincike da dama akwai waɗansu lokuta a baya da aka samu irin waɗannan abubuwa aka kuma aka sa waɗansu kwamiti da za su yi irin wannan bincike na ainihin malaman da ke cikin jami'a daga ƙarshe sai kaga an zo an yi binciken amma saboda abokin aikin su ne sai su rufa mishi asiri ba sa faɗan gaskiya a wannan rahoton wannan kwamiti din to ta yaya za a magance ita wannan matsala ta abokan aiki kuma
to kaga abin da nake nufi ba wai ai kwamiti lokacin da matsala ta samu ba ya kamata ai kwamiti tun kan matsala ta samu ya kasance da wamannin kwamiti kuma zai iya kunshi abin nan ba wai malaman jami'a abokan har da ma'aikata kamar irin su senior staff na wani academic staff na jami'a domin su abin kuma ya kasance yana nan da wamannin so da ya kasance ko da akwai wannan matsala ta taso ga ɗalibi ko ɗaliba suna iya same su kuma ba tare da an bayyana sunan ɗalibin ba sai a yi bincike a gani ne sai yi hancin wannan zargin da ake.
To Dr. Usman Ɗazun ka yi magana a game da nagartan malamai ko kana son ka ƙara wani abu ne dangane da maganar Dr. Ɗanmuwa?
Sai kamar a gina ganin da ga malaman ina tunanin cewa kamar shi kwamiti din akwai inda zai aika sai a yi aiki a sauƙaƙe ba tare da lesson ya riga da ya faru ba don tana a ci an rufa mai na asiri misali shi wannan kwamiti din zai zama cewa kowace semester ko kowane zangon karatu kowane ɗalibi ya kamata ya je ya yi uniform ya cike shi ya tura shi a sani wanda zai nuna cewa kawai shi mu'amalar shi da ɗaliban shi da malaman shi tana da matsala ko ba tana da matsala in akwai matsalar ya faɗi yanayin matsala.
To Dr. Agurgu Dr. Agurgu ji bari in tambaya ta ƙarshe shi ta ce me wani kira da aka yi ga ɗalibai da suke irin wannan ɗabi'a me za su fuskanta gaba yan sun biya kuɗi sun karɓi jarabawa ko an ba su jaraba ba tare da sun yi ƙoƙarin sun ci ba me zai faru da su nan gaba wani irin kira za ka yi?
Ina kira da ɗalibai su fahimci cewa duniyar gaba yanzu ba wai duniya ce ta takardar kammala karatu ne ba da ke aiki ba duniya ce da take nuna cewa ke ka nuna wata ƙwarewa a wani abin da za ka iya yi sannan a biya ka da ke ka aiki idan mutum ya fahimci cewa ƙwarewa yake zuwa makaranta ne ma ba takarda ba so ko da an ce a ce an ce mace biya kuɗi ya karɓi takardar zai ce a shi ƙwarewa ke nema sai da idan ya fito wajen nema aiki a kasuwar aiki a kwarewa ce za ta baka aikin da ya yi takarda ba.
To Dr. mun gode kwarai da gaske Dr. Nasir Ɗanmuwa da kuma Dr. Usman Isyaku mun gode da wannan kira da ɗauka lokaci dai abin da ba da mai ya halin sa amma mun gode kwarai da gaske da wannan
kuma sai mu ba mu masu bugowa hakuri dan ba su samu
damar ɗaukar waya a yau ba haka
to iyaka abin da zamu yi ɗauka kenan a yau Malam Sarafilu sai kuma idan Allah ya
to yanzu a madadin Yusuf Aliyu Haran da Mr. Sarafilu Hashim kuma da Jill Lazar Gresham da kuma Patrick suka haɗa mana shirin mun gode kwarai da gaske sai a biyo mu gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Assalamu alaikum.